Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A yau Laraba 22 ga watan Maris na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da al'ummar musulmi a kasashen duniya ke dakon su ma'azumin watan Ramadan, shugabannin al'umma da na addini sun fara jan hankalin jama'a akan tanadin shari'a game da ganin wata.
Ba dole bane a ce dukkan duniya ta dauki azumin watan Ramadan, saboda akwai wani abu ke mai ihtilaful matsali sabanin mafitar wata. Kina yiwa mu su sun gani ba mu gani ba, ko mun gani ba su gani ba.
To za ku ji karin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar da ma sharhin jaridan kasar Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. A jiya Talata ne jagororin manyan jam'iyyun adawa a Najeriya suka shigar da ƙarar neman soke sakamakon zaben shugaban ƙasa na watan jiya da suke kalubalanta, kamar yadda takardar kotu ya nuna, domin fara wata shari'ar da ka iya ɗaukar tsawon watanni. An shigar da ƙararraki da dama akan kalubalantar sakamakon zaben shugaban ƙasar Najeriya, amma ga dukka alamu babu wadda ta yi nasara. Dan takarar babban jam'iyyar adawa ta People's Democratic Party PDP Atiku Abubakar da Peter Obi na jam'iyyar Labour Party sun roki kotun ɗaukar gara da ta soke zaben da Bola Ahmed Tinubu dan takarar jam'iyyar APC ya lashe. Shugabannin jam'iyyun adawan sun faɗa a wata takardar rantsuwar kotu cewa zaben na tattare da maguɗi, kana suna zargin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ainihin da take doka, inda ta gaza amfani da na'urar lantarki wajen ɗaukar sakamakon zaɓe daga rumfunan zaɓe da ma wasu zargi-zargi. Atiku da Obi sun nemi umarnin kotu kan soke zaɓen shugaban ƙasa, kana ainihin ta gudanar da sabon zaɓe. Tinubu ya kare zaɓen inda ya ce an gudanar da zaɓen cikin adalci. Kotun ɗaukar ƙara dai tana da kwanaki 180 ta saurari ƙarar kana ta zartar da hukunci akan kalubalantar da Obi ke yi. Wani ɗan jaridan ƙasar Faransa Oliver Dubois mai shekaru 48 ya koma gida a ranar Talata bayan kusan shekaru biyu da ake tsare da shi a yankin Sahel, inda iyalansa da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron suka tarbe shi a filin saukan jirgi da ke kusa da birnin Paris. Dubois da wani ma'aikacin agaji ɗan ƙasar Amurka Jeffrey Ward mai shekaru 61 da haihuwa, waɗanda aka kama a kudu maso yammacin Nijar a watan Oktoban shekarar 2016, sun isa Yamai babban birnin Nijar a ranar Litinin bayan an sako su. Dubois ya sauka daga jirgin a tashar jirgin sama na Villa Kulibali a ranar Talata, kuma ya tafi kai tsaye ya rungume 'yan uwa da ke jiran shi akan kwaltan jirgi. Macron ya kuma rungume shi a gaban kamarori a wani ɗan takaitaccen hutu daga siyasa mai jike da rudani ta cikin gida kan yadda gwamnatinsa ke yin garan bawul ga tsarin fansho. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kimanin ma'aikatan sashen ilimi 30,000 da goyon bayan kungiyoyin malamai ne suka tsunduma yajin aiki a birnin Los Angeles a jiya Talata, inda suka rufe makarantu da ɗalibai kusan 500 ke zuwa a gunduma mafi yawan makarantu na biyu a Amurka. Haɗakar kungiyoyin ta ma'aikatan ilimi tana neman ƙara abin da ta kira albashin talauci na dala 25,000 a kowace shekara ga yawancin mambobinsu, ciki har da direbobin bas na makaranta da masu kula da su da ma'aikatan kantin sayar da abinci da mataimakan aji. Dubban masu zanga-zanga ne suka taru domin gudanar da zanga-zangar lumana a wajen haikwatan makarantar haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta Los Angeles, inda suka lashi takobin ci gaba da gudanar da zanga-zanga har tsawon kwanaki biyu masu zuwa. Muna son ɗalibanmu, kuma muna nan ne don ɗaliban, amma idan ba za mu iya kula da 'ya'yanmu yadda ya kamata ba, ta yaya za mu zo nan da kyau mu yi aiki kuma? Linian Boy Peterson, wanda Rayban Boss da ya taka rawar gani yana shaidawa gidan talabijin yana shaidawa gidan
to an jima kadan zamu kawo muku karshen labaran duniya yayin da al'umma musulmi a kasashen duniya ke shirye-shiryen soma azumin watan Ramadan a Najeriya ma a yau ne ake soma duban wata wannan yasa shugabannin al'umma da na addini ke jan hankalin jama'a akan tanadin shari'a dangane da ganin wata wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton
samun ganin jinjirin wata ranar 29 ga watan Sha'abana na shekarar musulunci ko kuma cikar watan na Sha'abana kwana 30 shine sharadin soma azumin watan Ramadana ga musulmi da ke kowace cikin fadin duniya sai dai wasu lokuta a Najeriya wasu musulmi kan samu rabuwar kawuna dangane da duban wata duk da yake kwamitocin kula da duban wata na ƙasa da na fadar shugaban majalisar koli akan lamuran addinin musulunci na kokarin sanar da jama'a kwanakin wata na musulunci shugaban majalisar kuma sarkin musulmi Muhammadu Sa'adu Abubakar ya ce jama'a su daina kulawa da batun kwanan wata na wasu ƙasashe kamar ƙasar Saudiya kana su mayar da hankali ga umarnin da shugabannin su ke basu
mu muna nazo suna nazo amma abu guda ne na da mu rana a duk wata an gani a kamuna don mu fadi da sauki don mu asu shin ya fadi mai fadu da ranar koran su kan da yake ba
batun duba da kuma tabbatar da ganin wata na musulunci nauyi ne da ya rataya ga jagoran musulmi saboda haka shugaban kwamitin kula da lamuran addinin musulunci a fadar sarkin musulmi wanda kuma shine wazirin Sokoto Professor Sambu Ali Junaidu ya ce a Najeriya sarkin musulmi ne shari'a ta dorawa wannan nauyin
na tabbatar da ganin wata ko ba a gan shi ba shi ma kai ne ba shi ka tashi kawai ce an ga wata ba ai azumi ba ko ko ba ga wata ba ko a haji azumi ba a'a sai an bi duk uwayen kasa duk sarakunan jihohin musulmi na arewa da na kudu gaba ɗaya na Najeriya an ji ko sun gani ko ba su gani ba idan aka yi wannan shikenan sai a ba da sanarwa an ga wata
malaman addinin musulunci na ci gaba da tsokaci akan batun duba da tabbatar da ganin wata da kuma ko ganin wata a wata ƙasa kan isar ma jama'ar da ke zaune a wata ƙasa sarkin malaman Sokoto malami Yahaya na mallam Boyi yana mai cewa
ba dole bane a ce dukkan duniya ta dauki azumin watan Ramadan saboda akwai wani abu ce mai ihtilaful matsali sabanin mafitar wata kina yiwa mu su sun gani ba mu gani ba ko mun gani ba su gani ba don haka sabanin ihtilaful amma su mahi wasu malamai sun ce babu sabanin ganin wata saboda magana Annabi sallallahu alaihi wasallama da yace ku dauki azumi idan kun ga wata ko sha idan kun ga wata yace khidabun amul li jami'il umma magana ce gaba dai ga al'umma musulmi
shi kuwa alƙalin mallam Sokoto malam Ahmad Helele yace ba laifi ya amfani da ganin wata na kasar Saudiya
don abin da ke cikin cewa Allah yas'alunaka anil ahillati qul hiya mawaqitun lin nas wal hajj suna tambaya ka game da jinjirin wata Allah ce ka gaya musu su jinjirin wata lokuta ne ga mutane gaba ɗaya yace kuma wal hajji saboda haka ba a ce a bi Saudiya wai duk sanda sun haga wata a bi su ba amma dai sun hi kowa alaka da wata don Allah ce ayi mawaqitul linnas wal hajji kuma hajjin ga can dai akai ne to tunda har akwai wani rukuni tsayayye wanda sai can akai ne kuma yana da alaka da wata to gaskiya sun hi kowa haƙi ga matsalar garin wata dan in kace komai sun kai kure sun kai ku kun kai daidai to mun ji akwai ya azumi daidai amma kun yi kure hajji ne an kai shi ma hajjin rukuni ne kuma can dai ake yin sa dan haka musulmin duniya sun yi ijma'i cewa ba a kuren arfa dan ijma'i na jama'a musulmi na duk duniya musulmi tana da wakilci wurin to kuma tun farko Allah ce ai lin nasi wal hajji inda aka ce lin nasi sai mu zan daidai da mu da su da kowa sai ce wal hajji kuma hajjin gaba ai ne gare ku
lokacin watan Ramadan lokaci ne da ake karfafa gwiwar musulmi su kara dagewa da ibada tare da yawaita aikata ayyukan alkhairi Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
Madalla a gaida Muhammad Nasir to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga karshen labaran duniyar
a
jiya talata ne Prime Minister Japan Fumio Kishida ya gana da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a birnin Kyiv a yunkurin bayyana goyon baya yayin da shugaban Russia Vladimir Putin yake amsar bakoncin takwaransa na kasar China Xi Jinping a birnin Moscow. Shugaban na Ukraine ya kafe hotonsa a yanar gizo yayin da suke gaisawa da Kishida, wanda Zelensky ke kiransa adali mai kiyaye sharuɗan ƙasa da ƙasa kan daddaɗin abokin Ukraine. Kafin ganawar, Kishida ya kai rangadi a birnin Bucha, inda Ukraine din ta ce sojojin Russia sun kashe sama da fararen hula 400 a bara, wanda tuni aka alakanta barnan da suka faru da ayyukan sojojin Moscow. Ya ajiye furanni a wajen wani coci kada ya kawaici na minti daya sannan ya rusuna domin girmamawa. Kishida shi ne shugaban wata ƙasa na baya-bayan nan da ya kai ziyara a ƙasar Ukraine mai fama da yaƙi tun bayan da Russia ta kaddamar da mamaya a watan Fabrairun shekarar 2022. A ƙarshe, girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.5 ta afku a mafi yawan yankunan Pakistan da Afghanistan a jiya talata. Lamarin da ya jefa mazauna yankunan cikin firgici suka tsere daga gidajensu da ofisoshi kana ta firgita mutane a ƙauyuka masu nisa. Akalla mutane 9 ne suka mutu. Sama da mutane 100 ne aka kawo su a asibiti a yankin tsaunin Swat da ke lardin Kibar Pakhtunkhwa na arewa maso yammacin Pakistan cikin wani yanayi na kaduwa, kamar yadda Bilal Faisi, kakakin hukumar bayar da agajin gaggawa ta Pakistan, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Waɗannan mutane da suka firgice su suma, kuma wasu daga cikinsu sun suma ne saboda kaduwa da ganin wannan girgiza, in ji shi. Faizi ya ce daga baya aka sallami aka sallinsu daga asibiti. Faiz da wasu jami'ai sun ce mutane 9 ne suka mutu sakamakon ruftawar rufin gidaje a sassa daban-daban na arewa maso yammacin Pakistan. Wasu da dama kuma sun jikata sakamakon girgizar kasar da ta afku a kasar Afghanistan, kuma an ji duriyarta a makwabciya Tajikistan. Girgizar kasar ta haifar da zaftarewar kasa a wasu yankuna masu tsaunuka, lamarin da ya kawo cikas ga zirga-zirga.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin ku ji shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan wakar. Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 17.25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Thank you.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azzu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A yau mun gayyaci Hajiya Hawwa Mustafa Babura, ɗan asalin jihar Jigawa wacce a yanzu take zaune a jihar Missouri a Amurka. Sai Hajiya Uraira Musa wacce ita ma take zaune a jihar New Jersey a Amurka. Na kuma fara da neman jin ra'ayin Hajiya Hawwa a game da wannan rana ga kuma yadda hirar tamu ta kasance.
Ina mai matuƙar farin ciki nuna murna ta ga wannan rana ta mata, saboda nuna muhimmancin ƴa mace ko mata a al'umma gaba ɗaya a duniya. Lallai ƴa mace tana da muhimmanci a duniya a matsayinta ta mace, a matsayinta ta uwa da take ƴaƴanta, a matsayinta ta shugaba wadda take da haƙuri da nuna juriya da sanin ya kamata a dukkan al'amura, ba na cikin gida ba har na waje. Mata gaskiya a duniya a turance zan ce they have come along.
Suma ana damawa da su yanzu.
Tarihi yanda ya nuna, ba ina nufin kamar tarihi a nan irin na ƙasashen wajen nan, mata da ba ma a saka su a matsayin kamar a ce suna da ƴanci wanda yake daidai da na ɗa namiji. Kuma ɗaiban ɗan ƴanci ba ina nufin wai irin kamar a ce kai ɗaya ba, abinda namiji ya mace za ta yi, ba ma irin wannan ba. Kuma alal misali wajen ilimi, sai kika kamar sai an fi son ɗa namiji shi ne zai je ilimi. An sabunta darajar ƴa mace wajen neman ilimi, amma yanzu ga shi nan kusan duk duniya still akwai guraren da ake gwagwarmaya, amma dai akasarin kasashen duniya ƴaƴa mata suna da ƴancin su je su nemi ilimi. Sannan a da aiki ma na samun abin kan ke a matsayinki na ƴaƴa, da ba a fahimta ba. Daidai ƴa mace su zauna daidai abin da namiji ya bata, in bai bata ba ma ko ƙoƙo. Amma yanzu akwai dama da ta kawo da yawa, yadda mata suke iya samun dama su aiki su samu na kansu, kuma suna samun mataki a ilau a guraren ayyuka.
To gare ki Hajiya Huraira, yawanci idan aka ce a baiwa mace dama, za ki ga kamar wani rukunin mutane suna tunani cewa ana neman daidaito ne.
Ita ce fa mai ce maka yau. Attorney General na United Nations, man duk da haka aikata manta tarbiya ba, mutum manta kuma inda ta fito ba, ta san cewa dai ita mace ce kuma a musulunce ko da yaya. Kuma mai yin ci gaban da ta samu, an koyar da mu cewa namiji daga addininmu har da tarbiyyarmu cewa namiji shi ne na gaba. To yanda mazan mu suke tunanin cewa aka bar mata suka ci gaba zai kawo raini, wallahi wannan abin bai kamata a ringa tunanin a haka, don akwai mata da yawa da suka ci gaba suna abubuwa kuma da yake da ban sha'awa, da suke taimaka ma jama'a, taimaka ma garinsu da iyayensu da ƴan uwansu, da fitar da danginsu daga talauci, don suna da abin hannunsu. Ba tsammani in an ce wai a ce magan da suke wannan tunanin ya kamata su ba da gajiwa, ba haka suke tafi ba. In mun ce a ba mace hanyar da za ta ci gaba, ba wai ana cewa mace za ta zo tana dakar da kanta da miji ba.
Wannan tabbayar ta yake ce Hajiya Hawwa. Na ki ra'ayin, duk da cewa yanzu kina ƙasar Amurka, na tabbata kina mu'amala da mutane a can gida Najeriya da kuma sauran sassan duniya. Yaya kike kallon al'amarin a nan da kuma can gida, kuma kamar wasu abubuwa ne suke janyo tarnaƙi wajen tabbatar da cewa mace ta kai ta cimma wani abu a rayuwa?
A gaskiya kafin ma na fara cewa wani abu wanda zai nuna ci bayan ko rashin samun ci gaba ga rayuwar ƴa mace a nahiyar Afirka, ma ba Najeriya kawai ba, sai na tsara wa Afirka sosai, musamman Najeriya ƙasa ta ta farko. Akwai ci gaba sosai, matakai kala-kala da ya nuna mana, because idan na lura zan ga a zamanin iyayena shine zamanin da mata ba a yaje musu lallai su sami ilimi. Aka zo ka kan yayyena, daga kan yayyena aka samu mata suna da ƴancin ilimi har da wasu da suke zuwa su yi aiki. Daga kan irina yanzu an ban mu mun fito, ko da miji ko ba miji, iyaye daga kaina yanzu shekara ta dan haura 50 amma tun daga kaina aka yaje wa ƴa mace take iya fita kasar waje ta ilimi ta dawo ba lallai sai tare da mijinta ba ko yanzu kuma ƴaƴan mu suna da samu mukami a shugabanci kamfanin nafa za a iya dauka yanzu a Afirka muna da mata suna tuka jirgin sama muna da mata suna shiga cikin aikin kare ƙasa kamar soja da mukamai da yawa akwai mata likitoci so ta wannan samun cigaba ne kuma in kika ta shiga cewa ko a kasashen da aka ci gaba musamman ƙasa America da kowa da yake kallo ya koyi da kita har a yanzu akwai gwagwarmaya a inda ba a kamanta mace da namiji kamar wasu biyan aiki za ki ga kuma aikacin idan an tashi mace aikin da za ta yi shi namiji zai amma sai a tara wajen biyan albashi sai a ba namiji fiye da mace to ganin cewa kasashe irin wannan ma da suka fi mu ci gaba har yanzu mace ba ta kai matakin namiji a daidaituwa ba a wasu ɓangaren to ai sai mun tsara wa kanmu mu kuma a Afirka da sauran ƙasashen irin su Najeriya a gaskiya akwai ci gaba amma fa akwai sauran aiki.
Na dawo gare ki Hajiya Hurira. Mene ne ra'ayinki game da tashin ranar da bana?
Ya kamata a wannan ya faru ma shekara da shekara. Matan mu na Najeriya ko na Afirka suna da kokari, suna da ilimi, suna da fahimta, suna da kwazo na neman abin hannu da kuma dincin lura duk mace da Allah ya mata rufin asiri za ta koma ƙauyen ta ne su yi taimako. To shi yasa ake cewa in aka taimaka ma mace ta ci gaba to za a taimaka ma jama'a don Allah. Ya yi masu lura da jalai masu tausayi iyaye ne ko yarinya kafin ma shekaru ita halin da take halin da wanda za ta tashi ne ta lura da jama'a ba wanda take yi kawai ita san ita ne so a ce wai yanzu yake faruwa ko mun ji daɗi yanzu ne ya faru ya kamata a yi wannan abu wannan abin ya faru ɗinka ne. Dan muna da mata da yawa kamar Amina ce Muhammad ita ce fa mai taimaka yaruka
babban sakatare majalisar ɗinkin duniya
gaba daya duk da haka za ki ga tana rike da addinin ta tana rike da tarbiyyar ta akwai ranga da gani an mata wani hikimi karau abin da tana magana da fulatanci tana magana da Hausa wata saka suna cewa Allah ya yi baka wannan position ta kuma za tubu a Afirka dole ne su zo karkashin ta ai ban tsammani akwai wannan ma a cikin ta kawai ita ta san cewa an ba ta wannan dama wannan aiki ya kamata ta yi yadda za ta taimaka ma mutane jama'a gaba ɗaya ma ba mata kawai.
Me kike gani ya kamata a yi domin tabbatar da cewa ita mace ta ci gaba duk da cewa ɗaiɗaikun mata da na yi hira da su sun ce matan Afirka ni ma fa yanzu ana damawa da su amma da sauran rana a kaba.
Ya kamata a bar mata su yi karatu shi ne mafitar komai in mutum da ya karatu ba ko da an dan salari abin nan aka ce ki je ki kasuwanci da shi ba za ki kai mikar da kasuwancin nan gaba don ba ki iya yanda za ki cucuya shi ba amma in aka bar ki ki kai karatu ko da karatun nan bai kai university ba wa ko da primary ne aka ba mata kan kai da wannan ranar farin ciki because gaskiya a kowane rana ci gaba mutum to amma abinda zan ba matan magana daga cikin da muna samu an ba mu dan hanya mu ci gaba mu ringa daukan wannan abu kai gida in ya ce ku kai kai dan duk kudin ga shin mutanen da suke kasan kai abin da baba na take cewa wani lokacin da aka ce Hajiya Hurira kin da ku ne rufan asiri kin da kike mu kama ɗan uwan ki da kauye ki ba ki da rufan asiri yana nufin cewa in ba kafa ku kai a rufan asiri ba kudin za ku zo ki tambaye ni abin da za ku kuma in ina ba kudin da za ku abin da za ku kuma da kudin ba kudin zai tashi.
Sauraro kada a sha'afa ana sauraron jirin ciwon ƙyamace ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka za mu naɗa tabarmar shirin a yau sai zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu huni lafiya.
Madalla a gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Kamaru.
Za
zan fara sai jaridar namu na wannan mako ne da jaridar Afrika Media Allah farkon shafin ta ta yabawa ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Musa Joseph Beti Asomo wajen namijin kokarin da yayi na yakar maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa kuma ministan da kansa ya yabawa zakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru wajen da cewa da suka yi domin mulkushe halaharin yan ta'addan na Boko Haram wanda suka samu asali ne daga kasar tarayyar Najeriya jaridar da misaje kuma ta wallafa cewar an asalin arewacin kasar jamhuriyar Kamaru matasa yanzu haka sun fitar da waɗansu bayanai wanda suke suna goyon bayan dan shugaban kasar jamhuriyar Kamaru wanda ake kira Frank Biya sun ce su kan a ta bangaren su shine ya kamata ya gaji kujeran mahaifin nasa a zaben da za a gudanar mai zuwa munan da shekaru biyu masu karatuwa sai kuma jaridar Lushu anda ita kuma tace kotun TS ta gurfanar da tsohon kantoman bin cinikayyar kasar jamhuriyar Kamaru Duwara Musta Prince Tony Tony a yayin da ake binciken sa kan almundana da waɗansu makudan kuɗaɗe na gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar Ekohosan te anda ita kuma ta yi bayani cewar ministan lafiya na kasar jamhuriyar Kamaru Musta Malula Malashi ya ce yanzu dai hukumar kasa tana ci gaba da gudanar da aiki ka'in da na'in domin kauraruwar cutar nan ta kwalara a kasar jamhuriyar Kamaru ta ce kuma tana kokari matuƙa gaya na su yi kokari su ga cewar sun cimma matsaya wajen yi wa duk al'umman kasar jamhuriyar Kamaru allurar rigakafi domin za a shiga lungu da saƙo birni da ƙauye ana cewa an tabbatar da wannan allurar ga duk mazauna kasar ta jamhuriyar Kamaru jaridar Karara kuma cewa ta yi yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru yanzu haka sun fara bayar da waɗansu shawarwari na game kansu waje ɗaya domin tunkarin zaɓe mai zuwa na shugaban kasar jamhuriyar Kamaru wanda suke nema su cimma burinsu wajen ganin cewar sun tabbatar ga shugaba kwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya sun ce muddin dai idan ba su yi haka ba za su iya kwace wannan kujerar daga hannun shugaban kasar ba wanda yanzu haka ya kwace shekaru 40 a kan karagan gadar mulkin kasar jamhuriyar Kamaru The Guardian Post kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta ce har yanzu dai tsuguni bata kare ba a bangaren yan awalan kasar jamhuriyar Kamaru an yanzu haka masu dauke da makamai suke ci gaba da kai halaran su kan al'umman da basu gani ba a bangaren na yan awalan za mu kammala shayin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar The News anda ita kuma cewa ta yi yau shekaru hudu kenan da yan awali suke dauke ba da yi a bangaren masu amfani da harshen ingilishi sai dai har yanzu jami'an tsaron kasar jamhuriyar Kamaru suna ci gaba da nuna jijiya wajen ganin cewar an karkaɗe masu ɗauke da bindigan amma hakan yana kawo tsaiko ga al'umman wannan bangaren wanda yanzu haka ba sa gudanar da kasuwannin su waɗansu kuma ba sa kai 'ya'yansu makarantun zamani a bangaren na yan awali Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Muhammad Awal Garba to yanzu kuma ga labaran duniya a takaice
A jiya talata ne jagororin manyan jam'iyyun adawa a Najeriya suka shigar da ƙarin neman soke sakamakon zaben shugaban ƙasa na watan jiya da suke kalubalanta kamar yadda takardar kotu ya nuna domin fara wata shari'a da ka iya ɗaukar tsawon watanni. An shigar da ƙararraki da dama akan kalubalantar sakamakon zaben shugaban ƙasar Najeriya amma ga dukkan alamu babu wadda ta yi nasara. Wani ɗan jaridan ƙasar Faransa Oliver Du Bois mai shekaru 48 ya koma gida a ranar Talata bayan kusan shekaru biyu da ake tsare da shi a yankin Sahel inda iyalansa da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron suka tarbe shi a filin saukan jirgi da ke kusa da birnin Paris. Du Bois da wani ma'aikacin agaji ɗan ƙasar Amurka Jeffrey Ward mai shekaru 61 da haihuwa waɗanda aka kama a kudu maso yammacin Nijar a watan Oktoba shekarar 2016 sun isa yamai babban birnin Nijar a ranar Litinin bayan an sako su. A ƙarshe kimanin ma'aikatan sashen ilimi 30,000 da goyon bayan ƙungiyoyin malamai ne suka tsunduma yajin aiki a birnin Los Angeles a jiya Talata inda suka rufe makarantu da dalibai kusan 500 ke zuwa a gunduma mafi yawan makarantu na biyu a Amurka. Hadakar kungiyoyin ta ma'aikatan ilimi tana neman ƙara abin da ta kira albashin talauci na dala 25,000 a kowace shekara ga yawancin mambobin su, ciki har da direbobin bas na makaranta da masu kula da su da ma'aikatan kantin sayar da abinci da mataimakan aji.
To masu sauraro, iyakacin abin da ya sauka kenan a shirin mu na yanzu, sai kuma can anjima da rana za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya hada shirin da kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.